bà chi mày giống khùi à. Wata sabuwa ta kunno kai a siyasar jamhuriyar Niger bayan da aka ce babu sunan wani babban dan takarar shugaban kasa a rajistar zabe. Wasu ƴan siyasa a Najeriya sun ce barazanar kasashen Turai ta soma tasiri ga siyasar kasar. Jama'a assalamu alaikum. Wata sabuwar takaddama ta kunno kai a siyasar kasar jamhuriyar Niger bayan da aka gano cewa dan takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar adawa ta Model Lumana, wato tsohon Prime Minister Hama Amadu, baya cikin rajistar zabe ta kasar. Ana kasa da watanni uku a gudanar da babban zaben kasar ta Niger, wanda ake ganin hakan kan iya kawo masa cikas a tsayawa takarar zabe. Wannan lamari dai yayi wa jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya dadi, inda take kallon sa a zaman wata babbar dama da za ta kange jagoran na 'yan adawa daga shiga zaben na watan Disamba mai zuwa. Kakakin jam'iyyar ta PNDS mai mulki Asumana Muhammadu yana ganin wannan wani mataki ne na samun nasarar jam'iyyar na dorewa kan karagar mulki a kasar.
Ba jam'iyyar PNDS tarayya ta rijista wanda suka kula da rijista sun yi ce, kuma waɗanda suka yi aikin rijista ba 'yan party political ba ne, ma'aikata ne wanda sun yi ta ɗauka a dokance wanda ke gidan yari a liƙe, ba shi da hujja, bai da izini ya rubuta sunan shi bisa ga harkar fishe, bai zaɓe kuma ba zaɓen shi. Wannan aiki ba mu muka yi shi ba, aiki ne wanda dokoki suka tanada, saboda haka yadda mutane suka ji cewa ba yi rijista ba, haka muka ji mu ma.
A nan wannan ana iya cewa ku a wurin ku 'yan tarayya gaba ta kai ku kenan.
Yo, mu duk wanda bai rijista ba, musamman ma 'yan ɗan adawa ne, gaba ta kai mu. Don in baka rijista ba a wannan zaɓe da za a yi, ba ka zaɓe. Kun ba a yi maka rijista kana waje, ba a yi maka rijista kana gidan kasu, ba a yi maka rijista kana gidan ka zamne, tunda ba a yi gida-gida ba.
Halin nan da Hama Amadu ke cike a yau a kan maganar zaben nan, akwai yiwuwar wannan al'amari ya shafi na kuɗin takarar idan aka dubi wasu ƙa'idodi da dokokin zaɓe.
Kamar wani abu zai shafi shi.
Ana kwatancewa ɗan takarar ku ba cikakken ɗan ƙasa ba ne ba, saɓanin abin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi tanadi.
Don shi na Balarabe, kenan a Nijar babu Larabawa. Kinin Larabawan Nijar ba 'yan Nijar ba ne. A cikin ƙabilun Nijar kowa ya sani akwai Larabawa ce. Kuma a cikin kahohin watsa labaru na ƙasa da duk wani abu da aka yi na ƙasa, cikin ƙabilun Nijar Larabawa 'yan Nijar. Ai, an ga inda aka yi shi, kuma kowa san da aka yi shi.
To sai dai wani na hannun daman Hama Amadu, Bana Ibrahim, ya ce da sake a wannan batu.
So nike mutane su gane bambancin da adda koyi tsakanin wanda ke da dama ya yi zaɓe ko kuma wanda yake da dama ya yi ɗan takara. Alal misali, in ka ɗauki yaro mai shekara 18, ai a cikin constitution kinmu da kuma kundin zaɓe an ce yana da dama ya yi rijista, amma kuwa bai da daman yin takara na neman shugabancin ƙasa, tunda an ce sai wanda ke da shekara 35. Kenan doka ita ma kaga ta yi bambanci tsakanin wanda ke da dama ya yi zaɓe ko kuma wanda yake da dama ya takara. In kana yin takara ba ala tilas ba sai an yi maka rijista.
To amma ya dace kuwa a ce wanda mutumin da ke kokarin a zaɓe shi bai mallaki katin zaɓe ba, ya yi ta yaƙin neman zaɓe, yana cewa jama'a
shi ne nake ce maka. Yau mai yiwuwa ne a ce wani ɗan Niger lokacin da ake rijista yana cikin hannun hukuma. Ka san kuma ba a yi rajistar kin mutanen da ke gidan yari ba ko? Amma wannan bai hana mutum ya zama ɗan takara, tunda haki ne babba wanda kundin ƙasa constitution ta baka. Kenan a yi maka rajista da kuma ka yi ɗan takara, babu abin da ya gama su.
A Najeriya ana ci gaba da yabawa shugaba Muhammadu Buhari da kuma musamman hukumar zaben kasar akan abin da manazarta suka bayyana a matsayin zaben gwamna mafi sahihanci a 'yan shekarun nan da aka gudanar a jihar Edo. inda gwamnatin jihar da ke karkashin jam'iyyar adawa ta PDP ya yi nasarar lashe zaben. Hatta shi kansa gwamnan a jawabin da ya yi jim kadan bayan samun nasarar ya jinjina wa shugaban kasar da kuma hukumar zabe bisa gudanar da sahihin zabe, duk da fargabar da aka yi ta yayatawa da farko na alamun amfani da jami'an tsaro domin murda zaben. To sai dai tun gabanin gudanar da zaben, gwamnatocin kasashen Amurka da Burtaniya sun fitar da wata sanarwa ta haramtawa wasu gwamnonin Najeriya shiga kasashensu bisa zargin su da laifukan magudin zabe, tare kuma da yin barazanar ƙara daukar irin waɗannan matakan akan dukkan jami'an da aka samu da laifin magudin zabe a zaben na jihar Edo da wasu zabuka masu zuwa. Wannan ne dalilin da yasa jigo a jam'iyyar PDP Buba Galadima yace ai ba shugaba Buhari ne abin yabawa a zaben na Edo ba.
Mun gode Allah subhanahu wataala har akai wannan zabe lamin lafiya cikin lumana ko kaza ba a kashe ba har aka fidda sakamakonsa. Amma baicin Allah rawar da Amurka da Ingila da kasashen Turai suka taka ya kai a gode musu domin hana shiga kasashen su da suka yi wa waɗansu jami'an gwamnati waɗanda suke da hannu dumu-dumu a barna ta zabe a ƙasar nan, shi ya kawo wannan dama. Domin kamar yadda kuka sani, wannan gwamnati jami'anta da ita kanta sun fi jin tsoron Bature ma da Allah, don abubuwa da yawa Ubangiji ya hana mu yi suna yi kamar cin hanci da rashawa. Amma idan Bature ya ce musu kar su yi abu kaza, ba za su yi ba don gudun dukiyarsu da take kasashen waɗannan Turawa da ƴaƴansu da suke kasashen waɗannan Turawa da kuma ko ciwon kai mutum ya ji sai ya gudu kasar Bature. Saboda haka muna yi wa Turawan nan godiya, amma har yanzu da saura akwai mutanen da ba za kulo da su ba. Idan nan gaba za su yi wannan irin hukunci, su dubi jami'an tsaro da ake amfani da su suke wannan almunda'ana, su dubi masu shari'a da in an kawo shari'a gare su ga su suna ganin gaskiya kuru-kuru, sai su ki su yi bin zuciya ko kuma su bi umarnin da jami'an gwamnati suka basu. Shi yasa mahukuntan Najeriya ba dan suna so ba, dan dole suka kamanta zaben nan ya tabbata kuma aka yi shi cikin lumana, aka yi shi cikin lafiya. Kuma wannan zabe ya tabbatar mana da abu daya: dukkan abin da wani fa zai yi a ƙasar nan zancen banza ne, haƙƙi yana wuyan shugaban ƙasar Najeriya. Domin duk wani jami'in gwamnati da ka sani a Najeriya ba yadda bai ba cewa dole a murda wannan zabe. Kai muna ma da labari hukumar zabe kanta ta nemi a bata goyon baya ta daga wannan zabe, sai ta yi shirin da jam'iyyar da suke so za ta ci. Buhari ne ya ce a je duk wanda ya ci zabe a bashi. Shi ne ya faɗa, kuma ba ya faɗa bane saboda Allah, ya faɗa ne saboda tsoron Bature da yake ji.
To sai dai kuma shugaban rikon ƙwarya na jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar kuma gwamnan jihar Yobe Mai Malabu ne ya ce sam ba haka lamarin yake ba.
To kasan wannan shi ne zai nuna kowane ɗan Najeriya irin adalci na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Domin da farko su jam'iyyar PDP da yake sun saba da lokacin da suke kankara da mulki suna iya bincike mulki da ƙarfi ko su sa abu wanda suke so. So sun ɗauka cewa 'yan sanda da aka tura zuwa Edo don a ja kwace ƙarfi da yaji ko a nuna ƙarfin tuwo a kan harkan wannan zaɓen. To kuma ba haka ba ne. Wannan 'yan sanda da aka tura, an tura ne saboda kada a yi amfani da 'yan banga, kada a ji a yi amfani da wasu 'yan sa kai da za su je su yi kashe-kashe saboda zaɓe. Mu a gurinmu wannan shi ne abin da ya kamata 'yan sanda su yi, dukkan jami'an tsaro su yi, su tabbatar cewa sun karfafa demokradiyya a Najeriya, sun mutunta mutuncin kowa a Najeriya, kamar yadda shi shugaban ƙasa ke cewa kowane ɗan Najeriya ya zamanto cewa katin zaɓensa PVC tana amfani, kuma wannan shi ne mutuncinsa, ya tabbatar cewa in ya fito ya zaɓi abin nan da ya zaɓa shi ne zai muke shi. To wannan shi ne ƙuduri irin na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda kuma a kanta ne jam'iyyar APC ta ginu.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya da Suleiman Muni Barma. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.